له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة يومنا أشرف الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة da shekara 1442 wanda yazo daidai da 10 ga watan 11 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar dinmu na 27 daga cikin jeran giyar karatu tukan littafin al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi Allah yarhamuhu idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin al-igtisalul mustahabba wa an aghsalul mustahabba wato wanke-wanken da suka zamanto mustahabbi wankan da ya zama mustahabbi ba wajibi ba ba dole ba amma dai sunna ne kuma ana so mutun ya ainihin wato yi su mun yi magana dangane da wanka lokacin da mutun yayi jima'i da matar shi kafin ya sake komawa a karo na biyu mun yi magana dangane da wankan jinin istihada jinin ciwo idan mace tana da matsala ba al'ada ba to an so kowace sallah ta ainihin wato yi mata wanka sannan mun yi magana akan wato idan mutun ya suma ko kuma ya fita daga hayyacin shi ko kuma wani abu makamancin haka sannan muka yi magana akan wanka dangane da idan mutun ya busune kafiri ko to ina jin akan sa muka kwana ko za mu tashi kuma al-igtisalul idaini wa yawmi arafa wato wanka domin idi da kuma ranar ainihin wato arfa ranar hawan arfa malam yace al-igtisalu lil idaini wa yawmi arafa wato wanka a ranar idi guda biyu idin sallah karama da kuma idin sallah babba wa yawmi arafa da kuma wanka a ranar arfa لما رواه البيهقي من طريق شافعي عن زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل قال اغسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النهر ويوم الفطر malan yace bima rawahu al-baihaqi min tariqi shafi'i saboda abinda imam al-baihaqi ya rawaito a cikin sunan al-baihaqi nasa ta hanyar imam shafi'i daga zadan wani ne daga cikin manya-manyan tabi'ai yace sa'ala rajulun aliyan wani mutun ya tambayi sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara wa ali yarda anil gusuli dangane da wanka qala aliyu sai ya mar fahimta akan cewa wanka na jin dadi da kuma na wanke kazanta ko da take ne sai ali yace masa igsil kullu yawmin in shi'ita yi wanka a kowace rana idan kaga dama inde wanka ne kai tayi kawai kullun kaga dama kai wanka shi ali ya dauka yana nufin wanka na jin dadi da sanyin jiki faqala la sai shi wannan mutun yace wa aliyu a al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu wankan da nake tambayar ka akai shine wankan da yake shine wanka me yake nufi da wannan maganar shine wankan da shari'a ta yi magana akan shi ina fata an fahimta wannan wanka ne shari'a ta kwadaitar tace ayi ta bada dama tayi ta bada lasisi cewa ayi an gane qala ali dan abi talib sai yace masa na farko dai yawmal jumu'ah wanka a ranar menene ranar juma'a shi yasa muka ce da yawa daga cikin malaman sun tafi akan cewa wanka ranar juma'a ba wajibi bane yanzu kaga daga cikin fatawar aliyu shi ma wankan juma'a ba mai ba wajibi bane domin ya kawo shi kaga karkashin al-aghsalul mustahabba wato wankan da suka zama mustahabbi ba wai wajibi ba tilas ba shi ma kuma Imamul Badawi wannan shine fahimtarsa cewa wanka a ranar Juma'a ba wajibi bane. To dama na muku bayani wancan usatuka da suka wuce. Nace akwai wankaran Juma'a, akwai wankan sallar Juma'a. To malamai suka ce wanka na sallar Juma'a, wasu suka ce shine wajibi. Amma wanka ranar Juma'a ba wajibi ba. Wasu kuma suka ce a wanka na ran Juma'a shine wajibi, amma wankan sallar Juma'a ba wajibi bane. Suka ce domin idan ka ce wankan sallar Juma'a wajibi ne, abinda kake cewa shine duk mutumin da bai yi wanka bai yi sallar Juma'a, to sallar Juma'a sa bata mai ba. Kamar ka ce ne yin alwala wajibi ne, kana cewa kenan duk mutumin da ya yi alwala abin nan yayi sallah ba tare da mai ba, ba tare da alwala ba sallar sa bata mai ba, bata karbu ba. To wannan irin hukuncin shine akan wanka ranar Juma'a. Mafana mafi inganci ba shi bane akan wanka ranar Juma'a. Ina fata an fahimta, ko sallar Juma'a. Saboda haka ala ayyi halin wanka ranar Juma'a, akwai malamai da suka tafi akan cewa ba tilas bane. Kuma Ali dan Abi Talib daga cikin sahabban manzon Allah shi ma yana da irin wannan fahimtar, kamar yadda shi malaminmu wannan mai wannan littafi ya kawo kaga wannan hadisi a karkashin babun da ke magana akan al-aghsalu al-mustahabba, wanka wanken da suke mustahabbi ba wajibi ba. Wa yawma arafa, da kuma wanka a ranar me, ranar arfa, shi ma wanka ne wanda ake so, mustahabbi ne, ba tilas bane ranar arfa ka yi wanka. Amma idan ka yi a ranar arfa din, to ana son wannan. Wa yawman nahari, da kuma ranar me, ranar yanka, ranar babbar sallah. Ina fata an fahimta. Shi ma wannan wanka ne na ainihin wato mustahabbi. Wa yawmal fitri, da kuma ranar sallar menene, azumi, sallar azumi ko karamar sallah kenan ko. To waɗannan wanke-wanke duka ainihin wato ba wajibai bane. To kaga yawman nahari da yawmul fitri shine malam ya kawo su kan cewa al-aghsalu ko al-igtisalu lil-idaini, wanka domin zuwa sallar idi. Wannan ya nuna mana ashe wannan wanka a waɗannan ranaku ba dole bane, amma mustahabbi ne, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba ma maganar wanka ba, ka dinka tufafi sabbi a wannan rana ka saka su domin zuwa waɗannan sallolin, suna daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa sallolin idi suna iya zama salloli wajibai, akwai malaman da suka tafi akan haka. Za mu zo can gaba a cikin wannan littafi, malam zai mana babi musamman akan babin sallar idi. Za mu ji fatawoyin malamai wanda suka tafi a kai, suka ce domin in ka yadda sallar Juma'a wajibi ce, wanda shi ne magana mafi kauli rajihi, sallar Juma'a wajibi ce, yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada bayani kan cewa duk mutumin da ya sake Juma'a ɗaya ko biyu ko uku a jere suka wuce shi, to idan yayi wasa Allah zai rubuta shi cikin munafikai. An gane maganar da kyau ko? Musamman kuma idan ba da wani uzuri wanda ya zama karɓaɓɓe ba. To a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce to wannan yana iya ɗaukar ashe sallar Juma'a wajibi ne. To idan sallar Juma'a wajibi ne, sai ga hadisai sun zo da suke nuna idan sallar Juma'a ta haɗu da ranar idi ko, to in kai idi ba wajibi ne akan ka sai kai mai ba Juma'a ba. Ina fata kun fahimta. To yanzu sallar idi tana iya ɗaukewa mutum sallar Juma'a kenan ko? To sallar Juma'a kuma wajibi ce. To kwa in har ƙarfin sallar idi ya kai ta ɗauke sallar Juma'a wacce take wajibi, to ashe ita ma wajibi ce. Jama'a kuna fahimtar magana? Domin sunna ba ta cinkuɗa wajibi, yana da kyau ku san da wannan. Abin da yake sunna ne in ba ƙarfinsu ya zo ɗaya ba, wani ba ya cinkuɗa wani. Ina fata kuna fahimta. Don haka tun sallar Juma'a wajibi ce, kuma sallar idi aka ce tana iya hana ka zuwa Juma'a in suka yi clashing, to ahe sallar idi tana da ƙarfi irin na me, irin na Juma'a. To shikenan, ta inda kuma za ka gane gara wajibi ne sallar Juma'a, yanzu mutumin da ya yi rasa sallar Juma'a me zai yi? Azahar raka'a nawa? Hudu. A madadin me? juma'a, yo kenan ashe azhar wajibi ne? Eh, to juma'a da take iya dauke azhar ashe ita ma mecece wajibi? To ashe idi da take iya dauke juma'a ita ma mecece? Na fata ana fahimta. Tunda kowa ya yi da duk mutumin da ya sallar juma'a ba yayi azhar ba, to kenan ashe juma'a ta tsaya a matsayin azhar. Amma azhar kuma da ni da ku duk mun yadda wajibi ne, haka ne ko ba haka ba? Da haka to tunda wajibi ce azhar, juma'ar ma wajibi ne tunda har ta dauke azhar. To tunda kuwa juma'a wajibi ce, to idi da ta dauke juma'a ita ma ta zama menene? A ra'ayi halin wannan muhalli ne na tattaunawar malamai, mun dai kawo ne dan saboda kada mutun ya dauki abin, domin akwai wanda suke wasa da wannan sallolin, sai kaga wani wallahi hekara biyar bai je sallar idi ba, duk ranar idi sai ya kwanta abin shi ya ki zuwa sallar idi da gangan da ganganci, haka ne ko ba haka ba? Ana samu ko? To yanzu idan har idi tana iya daukar matsayin juma'a kuma baka zuwanta, kaga kana da matsala kenan. To wannan yana da matukar muhimmanci mutane su kula da wannan. Allah ya dace da mu. Al-ghuslu min ghusli al-mayyit, sanan daga cikin wankan da ake so mutun yayi mustahabi ne mai karfi shine wanka, idan aka yi wa mamaci menene wanka? Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Saboda annabi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa, yace man ghassala mayyitan, wanda duk yayi wa mamaci wanka falyaghtasil, to yayi wanka shi ma. Na fata an fahimta. To a karkashin wannan, yanzu wannan sai nuna asali wannan umarnin, in umarni yazo daga Allah ko daga manzon Allah, me yake dauka? Wajibi. To amma ba kowannan umarni ne yake zama wajibi idan yazo daga Allah ko manzon Allah ba. Daga cikin umarnin da ba wajibi ba shine wannan, cewa mutumin da yayi wa gawa wanka yayi wanka, ai kaga umarni aka bashi, to amma kuma ba wajibi bane. Na fata ana fahimta. Ba wajibi bane, saboda haka wannan wanka mustahabi ne, domin in kace wajibi ne, to kana nufin mutumin da yayi wa gawa wanka sai bai yi wanka ba, to duk wata ibada da zai yi idan bai yi wannan wankan ba, ba za ta karbu ba. Misali, mutumin da yayi janaba sai bai yi wanka ba, akwai wata ibada ta sallah ko ta wata ibada da za ta karbu ta tare da shi? Ba ta karbu, saboda yana da ne najasa a jikin shi. To in kace mutumin da duk yayi wa gawa wanka, in wajibi ne yayi wanka, to abinda kake cewa shine in bai wanka ba, to duk wata sallah da zai yi ba za ta karbu ba, kamar yadda idan yana da janaba idan bai wanka ba, duk wata sallah da zai yi ba za ta karbu ba. Jama'a kuna fahimtar wannan? Ina fata ana fahimta. To wannan shine, dan haka wankan yi wa gawa wanka ba dole bane, ba wajibi bane, Allah ya shiryar da mu. Al-ghuslu lil ihram bil umrah aw al hajj, daga cikin mustahabban wanka wadanda ba dole bane, akwai wanka na al ihram bil umrah, mutumin da zai daura harami ne na yin umrah, wannan wanka ne mustahabbi, an so shi, amma ba dole bane idan mutum bai samu dama ba saboda wata larura, wannan ba abin nan bane. Awil hajji, ko kuma mutumin da zai ihrami da menene, da hajji, shi ma ba dole bane wankan a kansa. Ina fata an fahimta. Amma idan ya samu yayi shi, haka ake so. Li hadisi Zaid bin Thabit, annahu ra annabiy sallallahu alaihi wa sallama tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Saboda hadisi na ainihin wato Zaid dan Thabit, Allah ya hada mu da Zaid a cikin Jannatul Firdaus, cewa lalle ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tajarrada li ihlalihi wa ghtasala, ya cire tufafinsa ya yi wanka da ainihin wato ihlalinsa, wato yadda zai daura haraminsa ya cire tufafinsa ya yi wanka. Sai wannan ya nuna ana so mutum idan zai yi umra ko zai yi aikin hajji ya ainihin wato yi dauki harama ta hanyar yin wanka a miƙati, sannan ya fara talbiya ya kama hanya zuwa garin ainihin wato Makka, ko kuma daga Makka ya kama hanya zuwa kwanan Ina, eh, kwanan Mina. An gane maganar da kyau ko? To wannan shine a wancan hadisi na cewa man ghassala mayyitan falyaghtasil, hadisi ne ingantacce wanda yazo a cikin Sahihu Sunan Ibn Majah, sannan kuma ya zo a cikin Ibnu Majah din har ilau. Sannan wannan hadisi kuma na cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka domin kulla niyya ta ainihin wato a umara ko aikin haji, shi kuma hadisi ne hasan. Karanta littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil, Imam Tirmidhi shi ma ya kawo wannan hadisi. Allah ya shirye da mu. Al-ghuslu lidukhuli Makkah, wanka domin shiga Makkah. Wannan ga wanda yake da niyyar yin aikin haji ko umra, da ma wanda ba shi da niyyar yin aikin haji ko umra. Ana so idan zaka shiga Makkah kai me? Kai wanka. Yace Ali bin Umar radiyallahu anhu annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi dhitwa hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu fa'ala. Daga Abdullah dan Umar, annahu shi Abdullah dan Umar ya kasance kana la yaqdumu Makkah, ya kasance baya shiga garin ina garin Makkah illa bata bi dhitwa, face sai ya kwana a wani guri dab da shiga Makkah, ana kiran gurin dhitwa, an gane, sai ya kwana a gurin hatta yusbiha, har sai ya wayi gari waya ga tasila, sannan yayi wanka. Idan ya kwana a dhitwa da safe sai yayi wanka, sannan sai ya ainihin wato shiga Makkah. Ina fata an fahimta. To wannan wataƙila saboda nisa kuma da tafiya ce ta kan doki ko raƙumi, da haka in yazo sai ya sauke zango. Idan gari ya waye sai wanka, sai ya shiga gari cikin nutsuwa, jikinsa face face a wanke, sannan sai ya shiga. To sannan a wasu malamai suka ce shi wannan wanka yana da nasaba da tsarkin garin Makka, domin tunda ita gari ce mai tsarki, to ana so kai ma da zaka shiga cikin ta ka zama mene mai tsarki. To haka kuma zuciyarka ta zama to tsarkakakkiya, karkaje da niyyar kaje yin aikin sabo. Domin ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhikihu min azabin ghalid, ko duk mutumin da ya tumfari Makkah da ainihin wato niyyar saba wa Allah, ya je masa da mummunan niyya da kazantar zuci ta cewa yana so ya je saba wa Allah ne, Allah ya ce za mu dandana masa mugunyar azaba kware da gaske. To shi yasa ana so ka higa da tsarkin jiki da tsarkin menene? Zuciya. Jikinka a tsaftace a tsarkake, sannan zuciyarka ma a ne a tsarkake. Haka ake so ka shiga garin Makka, saboda kamar yadda ake ninninka maka lada idan kai sallah a Ka'aba, to haka kuma ake ninninka maka zunubi idan kai zunubi a cikin haramin Makka. Ina fata an fahimta. Ana ninninka mutum zunubi a ciki, amma yau ya kai matakin ta'addancin mutanenmu, ya kai matakin da wata tsiyar ma sai an shirya ta daga Najeriya, sannan a ce a Ka'aba za a je a aiwatar da ita. To wannan duk yana daga cikin wato lalacewa da tambadewa da wasu daga cikin mutane suka yi, Allah ya kiyaye. Kuma yadkhulu Makkah naharan, sannan sai ya shiga garin Makkah da rana. Wa yadhkuru annabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, kuma Abdullah dan Umar din ya ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana aikata haka. Sau da yawa idan ya shiga garin Makka, ko zai shiga garin Makka, yakan sauke zango yayi wanka sannan ya shiga. Kuma malamai suka ce yana daga cikin fa'idar haka, idan zaka je wa iyalanka, ana so mutum ya dawo daga tafiya, misali yana daga cikin sunnar manzon Allah, manzon Allah idan ya shigo zai shiga garin Madina ko zai shiga Makka, to yakan sauke zango ya ainihin wato kinkinsa, ya gyaggyara jikinsa kafin ya shiga gurin iyalansa. To haka kuma yakan sauke zango a masallaci kafin ya shiga gida, a je a sanar da iyale cewa fa annabi ya iso gari amma yana zaune a masallaci, a bawa dama abin mata dama su gyara gida, su gyara daki, su gyara kaza, sannan ka shiga. Ina fata an fahimta. To wannan duk zai iya daukar wannan ma'anar kuma har ilau, na cewa ba da dama ne na su mata su kintsa, sannan ba da dama ne na ainihin wato kai ma ka zama ka kintsa jikinka kafin ka isa gurin iyalanka, an gane. Allah ya shirye da mu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaice shi, kuma wannan lafazin shi Bukhari ne, al-imamu Abu Dauda ya rawaito shi, imamu Nasa'i ma ya ainihin wato imamu Tirmidhi ma ya rawaito shi. Allah ya hada mu da su a aljanna baki daya. Jama'a, waɗannan su ne jerin wanka na mustahabbi kusan guda takwas wanda malam ya ainihin wato kawo mana. To al-ghusl lit-tabarrud, wanka dan jin sanyi a jiki, awin nazafa ko kuma wanka dan tsaftace jiki, to shi kuma meye matsayin sa? Shi ma mustahabbi ne ko kuma kawai karahiya ne? Yin ka banza, barin ka banza. Ina fata an fahimta. Mutum yayi wanka dan ya ji sanyi a jikin sa, ko kuma yayi wanka dan ya tsaftace daudar da ke jikin sa, shin menene matsayin wannan wanka? Gaskiyar magana, ba wani nassi da yazo ya nuna idan mutum yayi wanka haka kawai ba na shari'a ba, ba na dokar Allah ba, ba Allah ne yace yi ba, ayi ba, ba annabi ne mustahabbantar ba, ba wani nassi da yazo ya nuna cewa yana da me, yana da wani lada. An gane magana? Amma a ka'idar musulmi, duk abin da ya yi shi da kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa, to zai samu ladan wannan abin ko ba zai samu ba? Zai samu. Ina fata an fahimta. Da haka ka yi wankan nan don ka ji daɗi, ka samu ƙarfin da za ka zo ka saurari ta'alin ɗin alwajiz, to wannan wankan naka yana da me? Yana da lada. Amma ba wai shari'a ne ta ce ka yi wanka ka samu lada kaza ba. Jama'a, kun fahimci maganar da kyau ko? Ka yi wanka don ka samu jin daɗin jikinka, ka zauna ka yi karatun Alƙur'ani, ko? To wannan wankan tun da ka yi ne don ka samu nishaɗin da zai baka dama ka karanta Ƙur'ani, to wankan yana da me? Yana da lada. Kamar yadda duk mutumin da ya yi wanka da nufin ya tafi gidan ƙwallo, ko? Yawwa. To wannan wankan gidan, zuwa gidan ƙwallo akwai laifi ai ko? Zunubi ne. Yes. To wankan da ya ma dan yaje shi ma zunubi ne. Duk abin da malaman usulu suna da wata ka'ida, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu. Duk abin da wajibi bai cika sai an yi hito, shi ma wannan abin meye ne? Wajibi ne. Alwala wajibi ce, amma ba a yin ta sai an yi me? Tsarki. To tsarki ya zama me? Wajibi. Jama'a, kuna fahimta? Ma la yatimmu sunnatu illa bihi fa huwa madha? Sunnatu. Duk abin da sunna ba za ta yiwu ba sai an yi amfani da shi, to yin amfani da abin shi ma meye ne? Sunna ne. To haka kuma duk abin da haramun ba za ta yiwu ba sai da shi, to shi ma wannan abin an yi ya zama menene? Ya zama haramu. Da haka ba za ka ji daɗin zuwa ka zauna ka kalli ƙwallo ba sai ka yi wanka? Eh, to wannan wankan naka haramun ne, don zuwa za ka yi gurin sabon Allah, ko? Haka abin ne ke. Saboda haka duk wani aiki da za ka yi ka daina raina shi, yana da alaƙa da niyyar da ke cikin zuciyarka. In har za ka yi wannan abin ne don ka samu ƙarfi da damar aiwatar da wani abin da shari'a ta yarda, to wannan abin da kake amfani da shi menene? Yanzu dan Allah in tambaye ku, akwai wani nassi da yazo yace idan ka saka riga kana da lada? Akwai aya ko hadisi da yazo yace duk mutumin da ya sa riga lahu salasatu ajrin, yana da lada uku, huwa lahu asharatu, huwa lahu kamsuna, yana da shi? Babu. To amma ka sa rigan nan ne dan ta suturta jikinka, ka fesa turare ka zo masallaci kai sallah, kana da ladan sa riga ko baka da shi? Kana da shi. To amma ka sa rigan nan ne dan ka je ka rungumi budurwarka, eh, garan fito da magana karara a fasan ina na dosa, eh, ba ma san dungu ko ba haka? To shikenan, wannan rigar da ka saka da ni, wannan turaren da ka fesa, gashi kanki kake, amma wallahi zunubi ce, saboda mummunan niyyarka da mummunan manufarka da mummunan inda ka dosa. Haka ne ko ba haka? Shi kuma wannan kyakkyawar niyyarka da kyakkyawar manufarka da kyakkyawar inda ka dosa, shi ya sa ka samu me? Lada. Jama'a, kuna fahimtar magana? Saboda haka duk abin da mutum ya gina shi, ko da a ce ba nassi da ya nuna cewa in ka yi shi kana da wani lada na musamman, to amma ka yi ne da niyyar ka samu damar zuwa ka aiwatar da wani abin da Allah ya ainihin wato wajabta maka, shikenan wannan abin da kai wanda zai kai ka zuwa ga wannan abin shi ma lada kake da shi a kai. Wayannan duk akwai aya da take a sai waya, ko akwai hadisi da yace a sai waya, ya ayyuhallazina amanu ishtarul jawwala, ka kuma su imani ku sai wayoyi, akwai babu haka ne ko ba haka ba? To amma sai zama ka sai wannan wayar da nufin me? Dora karatuttuka, yada karatun addini, sauke karatuttukan malam Albani Zaria, ko sada zumunci, kiran bafawa na kawuwa ne da sauransu. Wannan shine dalilin da yasa ka sai wayar ka, to wallahi lada kake da shi a gurin wa, a gurin Allah. Yawa da kuma business ɗinka, kasuwancin ka, ka buga waya ka tafi a turo ma kaya kaza, a turo ma kaya kaza, wannan ita ce niyyar ka. Eh wallahi wayar ka dinnan lada kake da shi a gurin Allah akan ta. Amma ka sai wayan nan ne da nufin kai ta downloading din waƙoƙin Hausa, ko kai ta downloading din fina-finan batsa, kai ta downloading din maganganun shirme da hayaniya, gahi dai waya ce ba ayar da tace in ka sai waya za a rubuta maka zunubi ko lada. Amma wallahi me kake diba da ita? Zunubi, sayanta zunubi, aiki da ita zunubi, komai ma zunubi. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? Ashe kenan duk abin da dan adam ya dauka ya shirya shi a bisa tsarin da shari'a ta yarda, to koda ba nassi da ya nuna ga wani lada da aka ware masa, to yana samun lada da wannan abu. Haka kuma duk abin da mutum ya dauka ya tsara shi a bisa wani tsari da shari'a ta hana, koda ba nassi da ya nuna cewa za a yi zunubi akan wannan abin, sai ya samu menene? Zunubi. Jama'a kuna fahimtar maganar? Allah ya shiryar da mu. Dan haka dai wannan bai kamata ba, bai dace ba. Abin da ya dace shine mu dinga gyara al'amuranmu. Saniyan, abu na biyu daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi ya kula da su dangane da abubuwan da suka shafi wato tsafta na ibada, shine at-taharatu bis-sa'idi, shine at-tayammum. Yin tsarki da me? Da ƙasa, shine at-tayammum. Kalmar at-tayammum ana nufin ka nufaci guri, ka tumfari guri, ka dinkari guri, ka tinkari zuwa wurin guni kaza. An gane ko? Shine wanda daga cikin masu baiti nake cewa, ina cewa ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'an lahu la batna sunduqi. Yace ilmi ma'i, ilmi na tare da ni, haythu ma yammamtu, duk inda na tinkara yanfa'uni yana tare da ni, yana amfana ta. Yace qalbi wi'a'an lahu, zuciyata ita ce kwandon ilimi na, la batna sunduki, ba wai cikin akwati na da jakata ba. An gane? A kashe fankar tarfa. Ku je dai ku kashe ta daga ciki. Ina ka san makasar ta. Ko ku kira Baba Garba sai kashe ta. Da cewa ta tsaya. An gane? Don haka at-tayammum shine ka tinkari guri. Ka tinkari guri da nufin za ka je kai wani abu, shine Allah yake cewa fatayammamu sa'idan tayyiban, ku tinkari, ku nufaci ƙasa mai tsarki. Ina fata an fahimta. To nufatar shine aka ainihin wato maida shi ya zama kamar ita ce ma ibadar gaba daya, ita ce alwalar ƙasa din, at-tayammum din. Ina fata an fahimta. To wannan shine wannan shine abin da malamai suka ce mashru'iyyatuhu, ya akai taimama ta zama shari'a. Allah da annabi suka yadda taimama shari'a ce. Qala ta'ala, Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta 6, yace wa in kuntum marda, idan kun kasance ba ku da lafiya, aw ala safarin, ko kuma kuna halin tafiya, aw jaa ahadun minkum min al-gha'ibi, ko kuma ɗayan ku ya dawo daga al-gha'ib. Al-gha'ib malamai suka ce shine gurin da yake wato ma'abocin tudu da kuma kwari. An gane? Nan gurin ya ɗago, nan ya ɗago, nan ya yi mai rami. To shine ghaib, gurin da zaka gangara kaje ka biya bukata. To amma likasratu isti'malihi, saboda yawan yadda ake amfani da kalmar, sai abin ya juye wa Larabawa, sai ya zamanto sunan gurin ne amma aka koma ana kiran abin da ake yi a gurin da sunan gurin. Jama'a kun fahimci magana? Ko yanzu idan aka ce wane ya tafi kwari, me ake nufi? Yauwa, ya fata a fahimta. An gane ku? Ko kuma a ce wane ya tafi bayan gida, ko kaga an san me ya tafi yi, ko amma asali zuwa bayan gidan ba shine abin da yaje yi ba, sunan gurin da yaje yin abin ne. Haka ne ko? To haka, auja ahadun minkum minal gha'idi, ko kuma ɗayan ku ya dawo daga kwari, ma'ana ya dawo daga biyan bukata a cikin kwari. Saboda a farkon musulunci kanu la yattakhiduna marabiha, ko marahida, afwan marahid, ya kasance da Laraba ba su da bandakai. Zuwan shari'ar musulunci ne ta ba da dama ake rikar bandakai, amma da ba su da shi. Ina fata an fahimta. Mirhab, to da haka suke biyan bukata, sai shari'a ta zo ta ce a gida a keɓance guri da za a dinga biyan bukata a gurin. Da ba kuna fahimta? To shine Allah ya ce ko idan ɗayanku ya dawo daga wannan kwari gurin da ya je ya biya bukata, aula mastumun nisa'a, ko kuma kuka shafi mata. Almulamasa kalma ce ta mujama'a, wato jima'i. To amma da ke Allah yana da kunya, sau da yawa idan yazo zai magana akan maganar jima'i sai ya amfani da kalmar shafa ko taba mace, bai cika yin amfani da kalmar gayanta ba. Ina fata ana fahimtar magana, sai dai kai kai idrakinta ka ainihin wato fassara ta da haka. Duk da cewa wasu sun ɗauki ayar a zahirinta suna fassara ta da almulamasa ɗin, sai suna fassara ta da cewa ko da mace ka taɓa, to sai ka sake menene? Alwala. Domin sun ɗauki ayar da ma'anarta ta zahiri, la mastumun nisa'a, ai safahtumun nisa'a. Ina fata an fahimta. Kun taɓa mata, to in kun taɓa mata, to lallai dole sai kun sake alwala. Wasu sun ɗauki ayar da ma'anarta ta zahiri, amma maganar gaskiya ita ce fassara ayar tana ɗaukar ai jama'atumun nisa'a, sai kun yi jima'i ne, sannan wannan magana ta cewa ai wanka ai alwala zai biyo baya. In babu ruwan alwala ɗin ko na wanka, sannan sai ai menene? Taimama, ita ce muke magana a kai. Amma akwai malamai da suka tafi akan, kamar yadda Imam Malik Allah ya masa rahama ya kawo babuka a cikin Muwatta wanda suke magana akan ma'anar mulamasa, da kuma yadda magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ta ba da fatawoyi cewa ana nufin idan an yi mulamasa an taɓa mace, to sai an yi wanka. Amma magana mafi inganci da kuma fassara ta gaskiya da gaskiya wacce ta fi samun dogaro da ayoyi da hadisai, ana nufin sai idan saduwa ta shiga tsakani, sannan ne za a sake kai wanka, a sannan a sake alwala, in ko babu sannan ai taimama. Shine yake cewa aula mastumun nisa falam tajidu ma'an, sai zamanto ba ku samu ruwa ba. Allah ya ce fatayammamu, ku tinkari, ku nufaci. Ina fata an fahimta. Sa'idan tayyiban, ku tinkari, ku nufaci ƙasa mai tsarki. In kun tinkari ƙasar kun je gurin, sai Allah ya ce famsahu, to yanzu ne taimama ta zo. Saboda haka wannan fatayammamu din ma'anarta ba wai taimama ba ne kawai, sunan ne ya juya, ake kiran abin nan wato alwalar ƙasa ɗin da wannan taimama ne. Amma asali ma'anar tayammum shi ne nufatar guri da tinkarar guri. Ina fata an fahimta. Sai ce famsahu, ku shafi, bi wujuhikum, da fuskokinku, wa aidiyakum, da kuma ina hannayenku. Ina fata an fahimta. To waɗannan gurare guda biyu su ne guraren da Allah ya bayyana ƙarara a cikin Alƙur'ani cewa su ake shafa idan an zo ne, idan an zo taimama. Da cewa an samu wasu hadisai da suka nuna mutum zai shafi har azra'insa nan sangalalin tsintsiyar hannunsa, wasu kuma suka ce ma zai shafi ƙafa. To amma magana mafi inganci gurare biyu ake shafa idan an zo taimama, amma za mu zo gaba mu ƙara bayani insha Allah. An gane? Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna sa'ida tayyibun, ko lalle kasa mai tsarki ce, inna sa'ida tayyiba, lalle kasa mai tsarki, tahurul muslimi, ita ce abin tsarkin mai musulmi, wa in lam yajid al-ma'a 10 sinina, koda bai samu ruwa tsawon shekara nawa ba, shekara 10, da za a ce zaka zauna tsawon shekara 10 ba ruwa kusa da kai, to me zaka yi? Tayi taimama, jama'a kun fahimci magana? Yawwa, da za a shekara 10 ba ruwa kusa da kai, taimama zaka yi? Tayi karanta sahihu sunan Abi Dauda da kuma sunan Tirmidhi da sauransu bi alfazin mutaqariba, sun zo da lafuzza, hadda Nasa'i ma kawo da lafuzza wanda suke masu kusantar juna wajen bayyana wannan ma'ana din. An gane maganar da kyau ko? Na'am. Al asbabul mubihatu lahu, waɗanne sabubba suke halatta a yi taimama? Haka kurin mutum zai zo masallaci ya bugi ƙasa ya yi taimama, ko sai akwai dalili, akwai wata niyya, ko akwai wani abin da ke jawowa haka? Yubahu tayammumu inda al'ajizi an isti'malil ma, ka duba malam abin da ya fara da shi, abin mamaki, malam bai ma fara da inda adamil ma'i ba, sai ya fara da inda al'ajizi an isti'malil ma, idan mutum ya gagara yin amfani da ruwa, to ya halatta masa ya yi menene? Ya yi taimama. To ya za a yi mutum ya gagara yin amfani da ruwa? Ɗayan uku ko biyu tana faruwa mutum ya gagara yin amfani da ruwa. Abu na farko shi ne tsananin sanyi, idan sanyi ya yi tsanani mutum yakan iya gagara taɓa ruwa, in kuma wani ya kuskure ya taɓa, to abin yana jawo masa masifa, haka ne ko ba haka ba? Ko ya zama masa zazzabi ko rashin lafiya ko wani a makarantar haka ko mura? To in ka san jikinka, dan akwai mutane waɗanda ba sa iya jurar sanyi a jikinsu, komai kankantarsa, yanzu nan sanyi yana taɓarsu kaɗan, to gaba ɗaya system ɗin jikinsu zai samu matsala. To in ka san kana da irin wannan damuwar, in ana tsananin sanyi in ka taɓa ruwa zai zama matsala, to kar ka taɓa. Duk da cewa kuma akwai wani hadisi da ya nuna, wato ala adullukum ma yamku Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, bana nuna muku abinda ke kankar, abinda Allah ke kankar zunubai da shi ba, kuma yake daukaka daraja da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace isbagul wudu'i 'inda al-makarih, kyautata alwala a halin da baka so. Shine ana sanyi din ko wani a makamancin haka, amma wannan ana magana ne ga wanda idan yayi hakan ba zai cutar da shi ba. Jama'a kuna fahimta? Amma in ka san zai cutar da kai, to kada wannan magana ta dauke ka kaje kai amfani da shi kuma ka dawo ka rikice wa mutane, in an taba ka kace ai annabi ya ce isbagul wudu'i inda al-makarih. An gane? A karkashin wannan, idan mutum idan ya taba ruwa zai zama masa fitina, to kada ya taba shi idan ana tsananin sanyi. Abu na biyu da ke sawa ga ruwa ana ji ana gani a gagara yin amfani da shi ayi taimama, shi ne jin ciwo. Mutum ya ji ciwo ta yadda idan ya zuba ruwa a kayansa ko a kafarsa din nan ko a hannunsa da ya yanke din nan, abin zai cutar da shi. To nan ma ba a so mutum ya amfani da ruwan, sai ya amfani da taimama kawai. An gane? Abu na uku suka ce tsananin rashin lafiya, ba sanyi ake ba, amma kuma zazzabi ya rufe ka kana ta rawar ɗari, ko? Sai ya zama idan ka taɓa ruwa zazzabin nan zai iya ƙaruwa maka, ko sanyin zai iya ƙaruwa maka, to nan babu laifi ko wani a makamancin haka. Ko kuma wata rashin lafiya ne daga cikin rashin lafiya da ɗan adam zai iya yi, to idan ya samu kansa cikin wannan hali baya son taɓa ruwa, to zai iya yin menene? Zai iya yin taimama. Shi ne yake cewa yubahu tayammumu inda al-ajzi an isti'malil ma, yana halatta a yi taimama ga mutumin da ya rasa ko ya kuma gagara yin amfani da ruwa. Yace lifaqa, ko kuma lifaqadihi, haka idan an rasuwa an rasa ruwan, aw khawfi dararin minal isti'mali, ko kuma tsoron cutuwa idan an yi amfani da ruwa din, limaradin, saboda rashin lafiya fil jismi, a jiki, aw shiddati burdatin, ko bardatin, ko bardin, ko kuma tsananin sanyi idan ya faru, tsananin sanyi idan ya faru. Duka waɗannan dalilan na iya sawa a yi amfani da mai da ruwa. An Imran bin Husayn radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fi safarin fa salla bin nasi fa idha huwa bi rajulin mu'tazilin ko mu'tazilin fa qala ma mana'aka an tusalli qala asabatni janabatun wala ma'a fa qala sallallahu alayhi wa sallama alayka bis sa'id fa innahu yakfika. Ya tabbata daga Imran dan Husayn, ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, Imran dan Husayn yace kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi safarin, mun kasance tare da manzon Allah a halin meye, a halin tafiya. Fa salla bin nasi, sai Annabi yayi wa mutane jami'i, yayi wa mutane sallah, aka tsaye da sallah, aka tsaye da zango, haka ake so. Kana matsayin shugaban tafiya, an tafi wa'azin ƙasa ne, an tafi na jaha ne, an tafi na koma ina ne, lokacin sallah yayi sai ka ce to jama'a a tsaya ayi sallah, an tafi mota ɗaya an hadu za a tafi Kano, tsarin kaya za a tafi Jos, za a tafi Abu, tuko ina ne, ana cikin tafiya kaga lokacin sallah yayi sai ka ce jama'a mu tsaya ne sallah. Haka manzon Allah yake, yana tafiya da sahabbai, in lokacin sallah yayi sai ya ce to mu sauke zango ana fa'arrasa, Annabi sai ya sauke zango, sai duk aje ayi alwala, a zo ayi sallah, wani lokaci ma a ci abinci, wani lokaci ma Annabi har yi wa mutane darasi, bayan an gama sai ya ce to kowa ya tashi ya hau abin hawansa, sai a tashi sai a hau raƙuma ko dawakai sai a ci gaba. To shine dan haka manzon Allah yayi wa mutane sallah. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin, mu'tazilin, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum mu'tazilin ya keɓance can gefe ba a yi sallah tare da shi ba. Ina fata an fahimta, shi ne mu'tazilin. Summiyal mu'taziluna, an sanya wa mu'tazilawa mu'tazilawa ne, li'annahum i'tazilu anil jama'a wa anil muslimi, saboda kin sun balle, sun bauɗe, sun bar cikin al'ummar musulmi. Abinda musulmi suka gamsu da shi, suka yarda da shi na Qur'ani da sunna, su ba su yarda da shi ba, sai aka sanya musu suna mu'tazilawa. Ina fata an fahimta. Waɗanda suka fita, suka keɓe, suka ware daga ɓangaren musulmi na gaskiya. Ina fata an fahimta. To anan karka ɗauka manzo Allah sai ya ga wani ba mu'tazali, a'a, sai ya ga wani mutum a keɓe a gefe, ya kauce gefe, ba a yi sallah tare da shi ba. Ina fata kun fahimta. Shine fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin, fa qala, sai Annabi ya ce wannan mutum, ma mana'aka an tusalliya, me ya hana ka ka zo mi sallah tare da kai. To haka ake yi da ma'a, idan mutum yayi ba daidai ba, ba zuwa ake a fada shi da masifa da fada ba, sai a kira shi sai a ce wane me yasa kai kaza. Ina fata an fahimta. Wane kai ka zo da Allah mu yi magana, me ya faru, kai kaza, kai kaza, kai kaza, me yasa kake kaza, kake kaza. Yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haushi da fada cewa ai kai munafiki ne, an yi sallah tare da jam'i, kai baka zo aka yi sallah da kai ba, sai kuma ta bayyana ba wannan bane, kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ba, bai ji ba dadi, haka ne ko ba haka ba? To duk abin da mutum yayi, kilansa za ka yi ka zauna da shi, kar ka koma gefe kana tsunkuni, kana ta surutu, kana ta kaza, kana kira shi, in ka samu lokaci wani ina so mu zauna, ya zo ku zauna, ya aka yi wani kai kaza, ya aka yi kai kaza, ya aka yi kai kaza, ka tabbaye shi ya yi bahasi, ya yi jawabi, a wani lokaci sai ka ji ka gode wa Allah da baka afka mishi ba sanda ka tambaye shi, haka ne ko ba haka ba? Saboda da baka tambaye shi baka afka mishi da ka ji kunya. Wannan yana daga cikin darussa. Kaga Annabi bai ce masa kai munafikin banza ne, ya aka yi mun yi sallah a jam'i, ka zo ka kwana a gefe, a'a, sai Annabi ya ce masa ma mana aka an tusalliya, wane me ya hana ka mai sallah tare da kai? Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Me ya hana ka, me ya faru, me ya uzuri, ina dalili? Fa qala, sai wannan mutum ya ce asabatni janabatun, janaba ne ta me? Ta same ni, wala ma a kuma na nemi ruwa sama da kasa na rasa. A lokacin ba a shar'anta me ba, taimama ba. Wasu malamai kuma suka ce a'a, taimama tana nan, shi bai san da cewa in ba ruwa ana yin taimama ba ne. kun fahimci magana? Dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa alayka bisaidi, to nan gaba idan haka ta faru an gane ko, to ka tumfari kasa ka je kai taimama, fa innahu yakfika, abinda ya isar maka shine kai kaza, ka je kai alwa kai taimama. To anan bai zo da bayani ba, to akwai hadisin wani daga cikin sahabbai wanda irin haka ta same shi, shima shi kuma sai yawa kansa wata fatawa da bata zama ta zama kuskure, sai manzon Allah ya kwatanta masa yadda ma ake yin taimamar gaba daya. Anan kaga bai bayyana cewa ga yadda zaka ba, kawai yace alayka bisai, na hore ka da kai amfani da kasa, fa innahu yakfika, kasa ta ishe ka yin taimama. To amma a wancan hadisi in ban manta ba, na Ammar dan Yasir wanda annabi ya tura shi zuwa wani aika, to sai janaba ta kama shi, da janaba ta kama shi sai ya tuna, to idan janaba ta kama mutum da ruwa wanka ya kamata yi, so in ba ruwa taimama ake yi, to taimama alwala ne, to shikenan yanzu tunda ba ruwa kuma janaba ce ba alwala ba, kawai sai ya cire rigar shi ya nemi yashi mai laushi, na fata fahimta, ya dinga birgimar jaki a gurin irin yadda jaki ke wanka yayi watsal watsal tana, ya sake juyawa tana, shi ma haka yayi busu busu ya tafi yayi sallah. Sai da ya dawo ya zo samu manzon Allah, manzon Allah yace ya lafiya mai nagan, ya nagan ka haka? Yace ai ya rasulullahi, kaji kaji abin da ya faru. To ni kuma da na tuna cewa in babu ruwa a za a yi alwala, ba ruwa taimama ake yi, to haka kuma in janaba ta kama mutum wanka ya kamata yi, to sai ne taimamar jikina kawai, ne wankan kasa kawai. Annabi ya ce a fa inna ma yakfika an taf'ala bi yadayka hakaza, abin da ya isar maka shine kayi haka da hannayenka. Sai annabi ya kwatanta masa, ya ce ka bugi kasa, sai ka ainihin wato kure, sannan sai ka shafa fuskarka da kuma tafukan hannayenka. Ina fata an fahimta. To za mu zo mu jide bayani a can gaba. وشيني. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السعال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. أنغانيكو دغ صحابي جابر بن عبد الله، الله يحفظ أمر جابر أجنة الفردوس، قال جابر يتي خرجنا في سفر منفتا أهال تفيا فأصاب رجلا منا حجر سي جوسي يا تسكر ام معنا جوسي يا فاتو ما سي فسا مشكاي جماعة كمبا انتما غانا كوكما جوسي أكا جيبه دا جوسي يا فسا مشكاي فشجه في رأسه wannan dutse sai ya tsaga mishi kai ya fasa masa kai thumma talama to jini yana zuba akan shi sai bacci ya kwashe shi da bacci ya kwashe shi kuma sai Allah ya jarrabe shi da yin mafarkin yana saduwa da wata mace ina fata an fahimta to kaga tunda yayi mafarki har mani ya fita sai yayi me sai yayi wanka fasala ashabahu sai roki abokan tafiyar shi hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum jama'a akwai sauki zan iya yin taimama ina fata an fahimta faqalu sai suka ce a ma tajidu laka rukhsa ina ma najidu laka rukhsa ba za mu sama maka sauki ba ba sauki a'udhu billahi minash shaitanir rajim an gane magana da kyau ko ba sauki lalle sai kai taimama wa anta taqdiru ala alma'i ai kana da ikon yin amfani da ruwa kai taimama jama'a kuna fahimta a wato wasu abubuwan sukan faru ne a zamanin annabi Allah yakan hukunta faruwarsa ne dan su zama darasi ga ƴan baya, ba wai dan su sahabban ba su sanya za a yi ko kuma a'a ba su da ilimin abun ba. To me ya faru kuma? Ana zaune lafiya. An gane? An gane ko? Wani lokaci hakan takan faru ne da wani dalili na shari'a, saboda Allah yana so wani abu ya faru don ya zamanto darasi ga ƴan baya. Kuma da wannan ne malamai suka ce yana da kyau idan mutum ba shi da ilimin abu to kar ya yi magana, saboda sau da yawa idan mutum zai magana babu ilimi to zai jefa mutane ne cikin halaka. Waɗannan abubuwa duk sun faru ne darsan lana, don su zamanto darasi gare mu, amma ba wai don su sahabban, wato ba su san me ya dace ba ko ba su san me ya kamata ba. Allah yakan kaddara wasu abubuwa ne a ƙarƙashin rayuwarsu don ta zamanto darasi mu a gare mu. Jama'a kuna fahimta? Suka ce masa babu sauki, wa anta taqdiru alal ma, ai za ka iya amfani da ruwa, don haka ba maganan mu ma sauki. Ba ga tasala, wannan mutum sai ya yi wankan kuwa ruwa sai ya shiga cikin kayi shi, famata wannan abu sai ya zama ajalin shi, sai ya rasu. Faran ma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalika, marawaitin hadisi Jabir yace da muka iso gurin manzon Allah sai aka baki labari. Faƙala, sai manzon Allah ya ce qataluhu qatalahumullahu, sun kashe shi Allah wajaran wannan munin aiki nasu. Ina fata fahimta. Eh, haka zaka fassara, haka zaka fassara. Akwai kalmomin da ba a mu'amalantar Allah da annabi da sahabbai da su. Shi annabi yakan faɗa haka gare su dan wa'azantarwa da izinantarwa, amma kai ba za ka zo ka faɗe su a haka ba. Sannan kuma ire-iren waɗannan kalmomin malamai suka ce wanda annabi ya yi da yawansu a kan sahabbansa tun kafin ya kwanta ya rasu, san da ya yi jawabi kan cewa gaba ɗaya ya yafe musu duk wata kalma da ya wanda take ba ta da daɗi a kansu. Domin qatalahumullahu ɗinnan mummunar kalma ce, amma ba za ka fassara ta da irin ma'anar da take ɗauke da shi ba. Domin idan ka koma cikin suratul Jumu'a, da Allah ya zo yana magana a kan munafukai irin wannan kalmar ya gaya musu, to ita kana iya gara ma'anar a kansu su. Ina fata an fahimta. Amma nan ba za ka gara ma'anarta a kan sahabbai ba. Jama'a kuna fahimta ta da kyau? Sun fi ƙarfin wannan kalmar da izinin Allah. Da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannada, sai ce yahsabuna kulla sayhatin alaihim, sai ce humul aduwu qatalahumullahu anna yufakuna. Kaga Allah yana la'antar su ne a nan gurin. To nan idan ka zo ba za ka ce qataluhu, sun kashe shi, qatalahumullahu, Allah ya la'ance su ba. Annabi ba zai faɗa haka akan sahabban shi ba. In ku har ya faɗa, to faɗa ce ta zazar, tsoratarwa da firgitarwa, ma'anar ba ta garuwa a kansu. Sannan kuma malamai suka ce abu diddigin tarihin hadithin, shin wannan hadisin ya zo ne ba'da ma nazala radiyallahu anhum wa radu anhu, bayan Allah ya ce ya yarda da su, su sun yarda da shi? Eh, haka abin ya nuna, domin wannan mas'alar ta faru ne a ina? A Madina. Na fata an fahimta. Radiyallahu anhu kuma da yawancinsu sun sauka ne a Makka. To shikenan, ka'idar Allah idan ya ce ya yarda da kai, to baya me kuma? Baya fushi da kai, kuma bayar menene? La'antarka. Jama'a kun fahimci maganar? To sai ya zama wannan kalmar ba tana ɗaukar ma'anar la'anta ko tsinuwa ba ne, sai dai ta ɗauki ma'anar tsoratarwa da jan hankali. Ina fata kuna fahimtar maganar. Domin saboda wacce ka'ida ta Allah cewa in ya yarda da kai baya fushi da kai. Dan haka wannan kalma ta radiyallahu anhu ta riga wannan kalma ta qatalahumullah. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? To tunda waccan ta riga, to wannan ba ta daukar ma'anarta. Jama'a kuna fahimtar magana? Domin abin da yasa ne dan yi wannan bayanin daga cikin dalilan da ƴan Shi'a suke amfani da shi wajen zagin sahabban manzon Allah, akwai irin waɗannan maganganu da annabi yayi akan su saboda wani kuskure da ya faru da su ko wani makamancin haka. Sai su ɗauko sai su ce ai ga annabin ma kun ce ba a zagin sahabbai, to ga annabin ma ya tsine musu. Wannan magana mummunar magana ce, ba ta ɗaukar ma'anarta. Na fata kuna fahimta. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace qataluhu, sun kashe shi, qatalahumullahu, Allah wadaran wannan aiki da suka aikata, wannan aiki yayi muni yadda suka aikata shi. Na fata kun fahimci magana. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala sa'alu illam ya'lamu, me yasa ba za su yi tambaya ba idan ba su sani ba? Ma'ana tunda ba wanda yake da fatawar yana iya barin wanka ko baya iya bari, su bari mana su sambai, su yi tambaya a sanar da su kafin su ba da fatawa. Na fata kun fahimta. A maimakon su bashi fatawar cewa dole sai yayi wanka, dama bar masa ijtihadin sa suka yi akan sa da yafi. Wana eh, to mun fa bamu san me zamu ga ma akan wannan ba. Saboda haka abinda muke so da kai kayi abinda zai sama ma sauki in mun je gaban manzon Allah a warware. Ba shikenan ba? Na fata kun fahimci magana. Mu ba mu da masaniyar me zamu ce ma, amma yanzu ka nemi menene in kai zaka samu sauki idan muka je gaban annabi sai a warware matsalar. Abinda ya kamata kenan. To amma sai ka ce san babu sauki sai yayi wanka, yayi wanka kuma ya rasu. Sai annabi ya ce fa inna ma shifa'ul ayyi as-su'al, ai warakar jahilci, warakar rashin fahimta shi ne me? Tambaya. Kai tambaya ita ne za ta warkar maka da rashin sani. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur. Na fata an fahimta. Yawwa. Saboda haka annabi ya ce warakar abinda yake ba a san shi ba, ko abinda aka jahilta, ko abinda ainihin wato ba a da shi na ilimi, shi ne ai menene? A ainihin wato ai karatu ko ai menene? Tambaya. Na fata an fahimta. Kuma wannan darasi ne ga dukkanin mutum da yake karantarwa, malami ne ko ba malami ba. Duk abin da baka sani ba, karkai menene? Karkai gaggawar amsa shi. Yana daga cikin matsalar da yawa daga cikin mutane suka samu, suna yawan bada amsa akan tambayoyi da aka yi musu, wanda kuma wannan ba karamin ainihin wato kuskure ba ne. Wani daga cikin mawaƙa yana cewa wa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutahazikan mutasarri'an li jawabi, yace al-ilmu baharun la nafada lima'ihi kam qala la adri ulul albabi. Ko yake cewa la ilma indi laysa aibun qawluha al-aibu an yufti bi ghairi sawabi, yace wa idza su'ilta bima jahilta fala takun, in an tambaye ka abinda baka sani ba, to karka kasance mutasarri'an mutahazikan li jawabi, mai gaggawa mai kokarin sai ka bada amsa. Na fata an fahimta. Wa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutasarri'an mutahazikan li jawabi, yace al-ilmu baharu la nafada lima'i, shi karatu da kake ganin sa kogi ne, ba wanda ya sai ya nutso ya kure zurfin sa, ko akwai? Babu. Yace kam qala la ajri ulul albabi, nawa ne cikin mutane manyan malamai aka tambaye su suka ce ba su sani ba? Imam Malik an taba taso da wani tafiyar kusan wata 8 yayi, ko sama da haka ko kasa da haka, ba zan iya tuna adadin watannin ba, ya taho Madina gurin Maliku da tambayoyi. Yazo duk ya tambayoyi Imam Malik, yace bai san ma'anar su ba, bai san amsar su ba. Yace ba kai ne ake cewa la yuftahu banukum fil madinati ba? Idan kana Madina ba mai bada fatawa? Yace kwarai da gaskani ne. Yace to amma ka can baka sani ba? Yace sosai, in ka je ka ce wa garin ku na ce ban sani ba. Jama'a kun fahimci magana? Haka ya kada kai ya dawo bai bashi amsa ba. Sai da ya tafi sai Imam Malik yace nagode wa Allah da Allah ya bani dama aka tambaye ni ban sani ba, nace ban sani ba. Dan wannan ma dama ce, ni'ima ce. Yawwa, rabin ilimi ce ita kanta ko? Madalla. don akwai waɗanda ba sa yadda su fadi ba sa yadda su ce ba sani ba wu bai sani ba ah wallahi tallahi fi bai yadda bai sani ba komai ya sani duk abin da aka tambaye yana da jawabi zaka shiga wuta billahi allazi la ilaha illa huwa shine gaskiyar magana wallahi zaka shiga wuta duk abin da aka tambaye ka kana da amsa kai ba a ka da kai a magana kai baka hakura ka janye ra'ayinka ka ce ban san wannan abun ba ai mun bayani ah wallahi tallahi zaka shiga wuta saboda haka wallahi kuma wallahi da yawa daga cikin masu wannan kasassabar zaka samu su ne jahilan su malaman takatsantsan suke da amsa tambaya masu ce ga jawabi haka ne ko ba haka ba amma duk wanda kaga duk abin da aka tambaya yana da amsa yana da jawabi to in ka bincika zaka samu turun jahili ne bai san komai ba a ilimi amma su asalin masu ilimin in za su ba da amsa ma sai sun yi ta'addu'a suna roƙon Allah Allah ya sa su dace wanda daga cikin magabata yace nakan so mu tattauna da wanda yake ne ilimi dan in faɗi abin da ba daidai bane ya gyara mun ya zama na samu karuwa yace domin idan nazo da abin da yake daidai ne na faɗa sai aka ce haka ne to me ya karuwa ta ai ban karu ba abin da na sani ne aka tabbatar mu dan haka ba wani gaba da nayi a cikin ilimi haka ne ko ba haka ba yace ci gaba shine na faɗa abu a ce ba haka yake ba ga yadda yake yace to yanzu na karu abin da ban san shi ba yanzu na ne na san shi shine yake cewa al-ilmu baharul la nafada lima'ihi kam qala la adri ulul albabi yace la ilma indi laysa aibun qawluha a tambaye ni na ce ban sani ba yace wallahi ni ba aibi bane wannan a gurina al-ilmu an yufti bi ghairi sawabi ilmi yana abin nan aibu yana nan al-aibu an yufti bi ghairi sawabi aibi yana cikin mutun ya bada amsar da ba mai ba ba daidai ba nan ne inda aibi yake amma a tambaye ka sai baka sani ba yace wallahi wannan daidai ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wallahi wasu daga cikin malaman ma in banda hadisin annabi da ya musu linzami cewa man su'ila an ilmin fa khatamahu wanda aka tambaye shi dangane da ilimi ya sani amma ya boye gobe kiyama Allah zai masa linzami da wutar jahannama wallahi tallahi suka ce ba za su dinga magana ba akan me ba akan maganganun ilimi ba sau da yawa an tambaye su ce ba mu sani ba kawai su iya wa kansu su iya wa bakin su akwai wani babban malami ya rubuta littafi ya sa masa asumtu churu sunan littafin sunan littafin kenan asumtu shuru kwanan nan naga wata matsaba'a ta buga littafin da hoton baki da yatsa an yi haka sai aka rubuta sunan littafin kara magana sunan littafin kenan yayi maganganu akan irin yadda ake maganganu na jahilci mutane sun zama malamai karfi da yaji ga Sheikh Google akramakallahu ustazu Sheikh Google mutum yana da tambaya kawai sai ya googling Google ya bashi amsa ba zai je makaranta ba zai je gurin malamai ba ba zai je gurin karatu ba zai je ta alba abuwansa da gurin ilimi in yana da fatawa kawai sai ya hau kan internet akwai group yanzu na yan shi'a akwai group na makiya Allah da sunan musulunci kuma wani lokaci ma sai sun nemi wani suna na wani group na musulmi na ahlus sunna na gaskiya sai su dauki irin wannan sunan sai su ma su bude group din su na yan bid'a da makaryata da maha'inta kai ta zuwa kana dauko fatawar banza daga gurin su kana addini da ita to wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mutane su shiga taitayen su kana ganin abu kawai mutun ya kawo hadisi a Facebook annabi ya ce kaza ba shafi babu littafi ba komai kai ma kawai kai shiyarin wai annabi ya ce kaza ka shiga cikin man kaza ba alayya muta'ammidan falle tabawwa maka adahu minan na so dan haka ba kowanne abu ake gani ai shiyarin ai posting ai kaza ai kaza ba sai ka tsaya ka tantance in kai baka da rage tantancewa to tambayi malamai buga malamin kuwa ya akramakallah wani abu ne na gani a tazo an ce wai annabi ya ce kaza me yake gaskiyar wannan hadisin in yace eh ya inganta shikenan kai shiyar bai inganta ba eh shikenan ba ruwanka da shi sai ka wuce amma ba haka muke yi ba Allah ya sauwake yan uwa za mu dakata anan saboda lokaci ya kure abinda muka faɗa daidai muna addu'a da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tantuban harshe da ni da ku Allah ya yafe mana hada ko ma inda na billahi tawfiki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته